تابع الصورة الرسول الذي بسنة أدينا ولا نكتي بتار البرخة ولا برا بالأخوة ولا نزور النامو ولا فاتا باب أرون كله كنا بسيرة بلن شيء ترك النام يا كابا بقى أكوك نو الله فلا لا شيء أو كك لرحمة الله إمام صدق رفع يو الحمد لله أولا وآخرا شيء إن شاء الله يا كابا بالك أتكن سوكي وده يوجنكو كن ساجن وهذا ورنسا تفسيري da ire-iren su to yau gashi Allah ya kawo malan gaba da gaba za mu fara wannan shiri malan baya bukatun tarifi tabbas kun san shi farin sani shine wa shine Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lebu abu ban babaki wannan suna in malan zai dan taliki dan kadan a gabe da wannan suna kamar da ابن القيم كيف لا أتكلم زاد الميعاد لا قول للسولة تبس بسولة كان سياتة سيرانتو دسولة كما إن سيدنا مالا ابن القيم يهي بياني ما سينا كاوما تبس إن كانوكا تا عمر قتنكوة عمرني إن كانوكا ثانية سنين داشرين دي إن كانوكا ريجير فأماما ترواكا يبقبار يور تليمو dan takaita nan kana bala yace ko dai bishi a gaban shi a wa amma bi ni'mati rabbik fa hadith dan abin da zamu tabo da balan a gurguje kabila abin da kuka sani abin da ke cibi da tuwo a ƙwariya jiba da bahaushe ya wuce bi sharri yana da bai kai ban halaka bai wannan abu wanda kowa na cikin halin wayyo Allah illa rizqi ba kafara banda jiya ran laraba sai da wani yazo ya tsaya nan yana kuka saboda ɗansa ya ci zarafinsa ya ci masa mutunci saboda matarsa wai ka ji ɗani ke ce ba mahaifinsa baba ba ka jin wa'azi ne kai kullum ka dunga sa ni kashe-kashen kuɗi kenan saboda matarka wato wai yana neman ya goyi bayan mahaifiyarsa to ire-iren wannan da ke jawo wannan na ce baba a gure za ka yi sai addu'a ba lokacin tarbiyya ba da yanzu sai addu'a lokacin da ya kamata a miƙar ba a miƙar ba in ka ce za ka miƙar sai dai ka raya to wannan al'amari da ke ci mata tuwo a ƙwarya za mu so malam ya ɗan babu ɗan tsokaci game da wannan al'amari na taɓarɓarewar tarbiyya tsakani da Allah da ke jawowa taɓarɓarewar tarbiyya musamman a gare mu al'ummar musulmai kuma musamman a gunmu mu Hausawa. Malam Falle tafaddal mashkuran ghayr ma'zur.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بايان حكا إن أوام أسو صور رمو أولنا الريديو بألبركة إلى من قيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما إنا ميك قدياتا الله سبحانه وتعالى ديبان داما حدوا دا ببما لمي ونديكي قوكرن raya al'ummar sa da ilimi da faɗakarwa da nasiha har ko da yaushe ina yi wa Allah subhanahu wataala godiya da wannan dama da ya bani muka samu wannan haduwa a kuma wannan guri wannan membari wanda kullun yake haskaka al'umma da ilimi da faɗakarwa da jin hankali babu shakka batun tarbiya wani abu ne wanda yanzu ya addabi al'umma kusan ba a nan kasar Benin kadai ba kowace kasa kaje ta musulmi kuka ake da wannan kuma tarbiya ita ce al'umma yau aka ce al'umma ta rasa tarbiya to wani al'umma ta lalace babu maganar ci gaba babu maganar ginuwa a gurin wannan al'umma ɗabi'u na ƙwarai su ne suka gina wannan al'umma a farko har ta zama al'umma da ake misali da ita ta zama mai raya ɗan adam mai raya zukata yayin da aka saki wannan kwadabe na tarbiya to babu shakka al'umma ta taɓarɓare ta lalace shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni ne kadai dan in cika shi kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u da su ne tarbiya ta ƙwarai annabi sallallahu alaihi wasallama an gina addinin musulunci kan koyar da dabi'a da tarbiya mai kyau tun daga alaƙar mutum da mahaliccinsa zuwa alaƙar mutum da annabawa da littafan da Allah ya saukar alaƙar mutum da manyan mutane waɗanda suke sama da shi a shekaru ko a ilimi ko a wani matsayi addinin musulunci duk da ya zo da wannan kuma an gina a su akan ginshiki mai ƙarfi yayin da al'ummar musulunci ta zo rushewa to waɗannan abubuwan gaba ɗaya aka bi aka rushe su aka rushe alakar mutun da ubangijinsa aka rushe alakar mutun da nabinsa aka rusa alakar mutun da manyansa waɗanda za su ce da shi kaza yayi bar kaza ya bari al'umma ta lalace wani mai hikima yana cewa ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu yace al'umma ba wasu bane face dabi'u masu kyau idan aka rasa kyawawan dabi'u kyawun kyakkyawar tarbiya to wani al'umma shikenan sai kai mata sallar jana'iza domin ta gama yawo kuma duk wanda yake son rushe al'umma to zai biyo ta wajen rushe dabi'u da halayya da tarbiya mai kyau domin zarar ya rushe kyakkyawar tarbiya to ya san cewa ya ci karfin wannan al'umma shi yasa wani yake cewa walasta bi amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba bayar da za'ai ka iya gina ka iya tayar da ginin wata al'umma matukar dabi'u da halayya da tarbiya ta wannan al'umma ya zama ta lalace ba ta da babu ita don haka wannan batu kusan yanzu shi yake cewa mutane to a ƙarya batun lalacewar tarbiya rashin sanin ya kamata a gurin waɗanda suke na ƙasa rashin girmama babba komai matsayinsa komai iliminsa komai martabarsa wanda kuma wannan har abada ba zai taba haifar da ido mai wato ba zai taba haifar da da mai ido ba saboda haka idan muna son mu samu kyakkyawan gyaran tarbiya to sai mun dawo abin daga tushe mun rungume abin daga tushe alqur'ani ya gaya mana dukkanin ginshikai da za mu yi wajen gina tarbiya ta al'umma tun daga tsabtace batun sha'anin auratayya har zuwa lokacin da aka gina auratayya din a gina shi akan tsoron Allah sannan a zo ga batun haihuwa sannan a zo batun kula da yara da kuma dora su akan gwaleren rakiyo idan muka dubi rayuwar mu ta yau kusan dukkan waɗannan matakan sun samu matsala zaka samu aure ne za a yi maimakon a yi tunanin cewa auren nan babban al'amari ne a gurin Allah Allah ya kirawo shi al-misaqul ghalis wato wata yarjejeniya mai karfi tsakanin miji da matarsa wanda aka sa sunan Allah a ciki wa akhadna minkum mithaqan ghaliza to fahimci haka tun a farko maimakon a gane wannan ya zama na tun farko an sa Allah a ciki an guji dukkan abin da zai zama saban Allah ne sai ya kasance yanzu wannan ta zama kamar kauyanci ne mutum tun daga wajen neman aure tun ba a yi aure ba za ka ga badala da rashin kunya da fitsara ta shigo ciki tsakanin ita wacce yake nema da aure da shi kansa shi mai neman auren iyaye su zuba ido babu mai tsawatarwa babu mai cewa kanzil zai daukan ta ya fita da ita za su iya zuwa su yi hotuna da ba su dace ba wani lokaci kaga har da rungume mai ya tsakanin mace da mijin da namijin da ba nata ba wai saboda an sa musu rana ko ku a ya ce da shi ita zai aure ta sannan a zo wajen biki nan ma kaga cewa fushin Allah kawai ake kira dukkan wasu abubuwa waɗanda wasu al'ummomi da tuntuni Allah ya la'ance su min allazina kafaru min bani isra'il ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu da bi'sa ma kanu yaf'alu tun daga wato Allah ya la'anci tunda dadewa saboda yadda suka yi ban kwana da umarni da kyakkyawan abu da hannun mummuna sai ya zama da dabi'unsu da halayyarsu da Allah ya tirda su shi zama dauko mu kawo a cikin al'umman mu take da kariya take da tsari da Ubangiji subhanahu wataala ya dora ta kai to sai kaga an zo daurin aure ko bayan an yi aure ko kafin an yi aure bukukuna da za a yi sai a cika su da saban Allah cika su da kaucewa hanyar Allah ana yin wannan kuma ana tunanin Allah ya albarkaci abin ina Allah subhanahu wataala zai albarkaci abin da aka cire Allah subhanahu wataala a ciki ko menene idan babu sunan Allah aka cire Allah a cikin sa to ba zai albarka ba me yasa musulunci ya koyar da mu ko me yasa mu yi bismillah ma'ana mu saka Allah subhanahu wataala a ciki sa Allah a cikin al'amari shine kokarin kiyaye dokokin Allah a cikin wannan al'amari idan aka kauce wa dokar Allah subhanahu wataala to zai cire hannunsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in bayyana wa sadaqa burika lahum fi bay'ihima wa in kataba fa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu saye da sayarwa a tsakaninsu da mai saya da mai sayarwa suna da zabi a cikin kasu abinda za su sayar ko za su saya. Idan suka yi gaskiya suka bayyana al'amarin da kayan da za su sayar ke ciki, sai Allah ya sa albarka a ciki. Amma in suka yi ƙarya suka ɓoye abinda Allah ya ce su bayyana, to sai Allah ya rushe albarkar da take ciki. To wannan ciniki saye da sayarwa kenan, ina ga sha'anin aure, da zamana an cire Allah an yi ƙarya a ciki, ta ina za a samu albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana salisu sharikaini, ana salisu sharikaini ma lam yakhun ahaduhum al-akhar, fa idha khana ahaduhum al-akhar kharajtu min bainihima. Nabi ya ce ni ne ɗayan biyu mutane biyu da za su haɗa gwiwa, da za su yi haɗaka, matukar dai ɗaya bai ha'inci ɗaya ba, amma in sha'inci ya shigo, Allah ce sai in fita hannuna. To komai aka shigar da saban Allah, sai Allah ya fitar da hannunsa daga ciki. Saboda aure tun daga farko an gina shi akan saban Allah, da kauce hanyar Allah, iyaye suna gani, manya suna gani, an ki a tsawatar, an ɗauka zamani ne wayewa ce, to kuma a ce ana neman albarka a ciki. Tuna fa duk mutumin da ya aure ce ake barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, addu'a da ake musu kenan, ana neman musu albarka. To ta ina za a samu albarka? Babu tsoron Allah, babu kiyaye dokokin Allah a ciki, albarka ba za ta samu ba. Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa tsare dokokin Allah da bin Allah subhanahu wataala shike sa Allah ya budo albarkatansa, a samu a yi kyakkyawan rayuwa. Amma da zarar aka kauce wa Allah subhanahu wataala, to babu shakka albarkar Ubangiji za ta fita. To mu kula, za mu ga cewa tun daga wajen harkar aure muna barin Allah subhanahu wataala, mu kuma mu yi kokari mu kiyaye dokokin Allah, ko da akwai wani abu da zamani ya zo mu dube shi, idan bai saba wa dokar Allah ba, bai saba wa shari'ar Allah ba, ba laifi ka yi abin Allah. Aure yana daga cikin abin da ake gina shi akan urfi, akan yadda al'ada ta gudana, amma dole ne al'adar nan kar ta ci karo da abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta. To abin da bai saba wa shari'a bane, babu laifi dan an yi shi. Kasancewar da zamani ya zo da shi ba shine abin suka ba. Abin suka ya kasance ya ci karo da abin da Allah subhanahu wataala ya tsara, ya ci karo da dokar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Duk abin da zai ci karo da shi, mutum ya rarrumo shi, to duk abin da ya biyo baya shi sai ya saya. To kaga tun daga nan Allah subhanahu wataala ya ubarce mu cewa idan za a gina gida, za a gina aure tsakanin miji da mata a duba addini, a duba kyakkyawan wato tarbiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ja'akum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kage yace idan wanda kuka yarda da addininsa, da halayyarsa, da mutuncinsa, yazo ku aura masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alayka bi zati ad-din taribat yada, ka auri wacce take da addini. To sai ka ga in ka ki haka, to hannunka zai yi talauci, ko kuma za ka shiga wani hali na kakanaka. Baka musulunci ya kwadaita akan a cewa a duba addini, a duba kyakkyawar tarbiya yanzu za a aure. Galibi yanzu wannan ba ma duba shi, za a yi aure kawai ana so a duba yar gidan wace, yar wance ce, ko yan wane ne, yar suwane ce, ko ko a'a mai wanta ya mallaka na dukiya, ko a'a wanta mai matsayi ne a siyasance, ko wani abu irin wannan. Maimakon a duba wacce take da tarbiya, daga ko ina ta fito, ba laifi bane ka aure yan manyan mutane in tana da tarbiya. Don abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, cewa tunkahu almar'atu li arba'in, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li nasabiha wa li diniha, fa alayka bi zati ad-din taribat yadaka. Ba yana kora ka aure wacce take da dukiya, ko take da asali, ko take da matsayi, ko wani abu ba. A'a, yana nuna dai duk waɗannan abubuwan in an same su, to ka lura da addini, tabbata cewa addinin nan an same shi zanzan, ta samu kyakkyawar tarbiya, to wannan shi zai sa ka ji daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Duniya gurin jin daɗi ne, amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mace ta gure ta kwarai, mace ta kwarai. Wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wa law ajabatkum, yace koda baiwa ce mu'mina, to tafi mushrika duk yadda za ta ba ku shawa, duk yadda za ta birge ku. To shi kansa wannan mizanin ya zama na ba shi yanzu ake dubawa. Yawanci masu su yi aure ko su ƙara aure, wato ba su cika duba wannan mizanin ba, kawai suna duba wasu abubuwa ne waɗanda su kaɗai ba za su iya haifar da ɗa mai ido ba. To wannan nan ma aka bar turan gini turan zane, sannan aka zo wajen gina gida ɗin maimakon a gina shi bisa asasi na alƙawamatu lirrajul, ce namiji shi ke da wuƙa da nama, shi zai jagoranci gidansa, shi zai ce a yi, shi zai ce a bari, zai yi shawara da matarsa, amma kuma ba zai sakan mata ragamar komai ita sai yadda ta tsara ba, yadda Ubangiji subhanahu wataala ya assasa abin a haka, ya ce ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ubangiji ya danka ragamar shugabanci a hannun namiji, saboda me? Saboda abinda Allah ya fifita namiji da shi akan mace, ya fifita shi da zulfi, ya fifita shi da zulfin tunani, da hangen nesa, da karfin ginin jiki, da juriya, da kuma dukiyar da aka dora masa ya ciyar, wanda gaba da sadaki, ce shi zai bada sadaki, sannan in ya aure ta da cinta da shanta, da tufatar da ita da matsuguninta, da lafiyarta, duk shi zai lura. To waɗannan ginshiƙai guda biyu aka ce to saboda su Allah ya ce to ka riƙe shugabancin gida, tunda ba za a ce ta riƙe ba, alhalin ga ba zai yiwu ba a ce mace za ta ja gida, irin abin nan bai ta zaizai, ba zai yiwu ba a ce kawai ya tabin ta zaizai, wannan ba gini ne da musulunci an sasa abin nan ba, ko a ce ta mallake shi ko ta shanye shi, wannan ba shine albaitul muslim ba. Albaitul muslim alqawamatu lirrajul, namiji shike da wuka da nama, wannan ba shi yake hana ya shawara da matarsa ba, ya tattauna da ita, ya nemi ra'ayinta ta ji me take, wannan duk abu ne mai kyau, amma dai kai ya saki ragamar komai sai abin da ta ce. To kusan yanzu wannan idan muka lura cewa za mu ga cewa yakar wannan ake so ake a kwace shugabanci daga hannun namiji, ko dai a danka ita macen, ko ya zama kawai kowa ya ci gashin kansa, saboda ka ai fito na fito ana nuna mace, shi yasa yawanci za ka ga ta kiraye cewa mata su fito su je su nemi aiki, su yi waye su yi waye, saboda me? Saboda Allah ce wai ma fanfaqo min amwalihim, idan ya zama namiji ba shi ke rike matarsa ba, cin ta da shan ta ita ke wa kanta, komai ita ke wa kanta, yaushe zai iya daga kai ko ya bude baki ya ce da ita yi kaza ko kaza, an fito da ita daga gida, an raba ta da ƴaƴanta ta zauna ta kula da ƴaƴanta, an raba ta da wannan ballantana ta samu lokacin kyautata mijinta. Al-aslu ga mace al-qararu fil bait, mace ta zauna a gida shine asali, wa qarna fi buyutikum da Allah ya ce wa zaman ku a gidan da jinku, sai idan akwai buƙatar da ta sa za a fita, musulunci bai ce kada mace ta fita ba dan wata buƙata, in akwai buƙatar da za ta fita ita halal ne ta fita da zai ta yi wannan buƙatar, amma ba ta fito ta yi gogayya da maza ba, suna kafada da kafada, sai duk inda namiji zai kutsa ita ma za ta kutsa. To an shigo mana da wannan, ana so a ce mata su baro gidajensu na aure su fito a yi gwagwarmaya da su, a ce ƴancin mace da sauransu. To za mu ga cewa al'ummar da suke kokarin su shigo mana da wannan a cikin muta mu al'umma, su fa al'umma ce da ta riga ta lalace ta rubuce, mata ba ta samun gatar da musulma take samu, wallahi duk ƴar mace musulma da mijinta ya tsare mata haƙoƙinta na aure, in ta je ta fita ta ga yadda waɗancan suke, ya kamata ta yi wa Allah godiya, Allah ya yi ta musulma har ta zo ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi, mijinta yana kula da ita, ya ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya kula da lafiyarta, ya kula da ƴaƴanta, ba a ɗora mata komai da za ta je ta yi ba, in ta fi kowa dukiya a duniya shi ne zai ciyar da ita, sai dai in tana da dama ta tallafa masa, tallafa masa, amma ko ta fi kowa dukiya shi kuma ya fi kowa talauci, a wuyansa ciyar da ita yake. Babu addinin da yawa mace wannan gata, babu shi, in ya ce ubanta zai mata dole ko ya ki ko ya so, in ma babu uba akwai babban ya wa shi aka ɗora ma wannan alhakin ya je ya yi, saboda haka mace a cikin gata take a musulunci ta ko ina, in yau an ce ba mijinta to in wanda yake kayyim dinta shi zai shi aka dora mata alhakin wannan, da za a ce a ki to in mijin ya mutu ya za ta yi, to inda a ce mun zo mun karantar da musulunci yadda yake, babu magana ya za ta yi, dole ne akwai yadda za ta yi, domin dole ne a kula da ita a cikin wannan al'umma. Sakin addinin musulunci da muka yi shi ya ka har ake tambayar ya za ta yi, amma maganar ya za ta yi bata taso ba, ba za ka taba ji ba a cikin tarihin musulunci lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin khulafa ko baya ma, kaje cewa an ce mata sun fito suna bara suna bin gidaje suna tabbiyar ya za su yi saboda me saboda a lokacin an riga an shigar da koyarwa musulunci a cikin zukata sakin wannan koyarwa ta addinin musulunci da muka bi wasu tarkacen aqidu da wasu tarkacen ra'ayoyi shi yasa mace ta sa tsantsanci kanta cikin wannan yanayi dukkanin addinai da kake gani da sauran hanyoyi na rayuwa tsarin rayuwa da ake kawo na turai babu wanda yayi wa mace kikkiawan tsari da tanadi irin musulunci saboda yau a turai idan mace da mijinta koda sun yi aure kafin ta samu auren daman sai ta sha wahala to koda sun yi aure to auren nan a gurin su kamar abin nan partnership ne kamar ita da shi sun hadu ne kawo abin nan karo karo za su yi saboda haka in aka zo hatta gidan haya da za a kama to tare za su hada gwiwa su biya in ƴaƴa suka samu su biyu kowa zai kawo kasansa domin a dauki nauyin rayuwar ƴaƴan nan musulunci bai yarda da wannan ba su wannan ita ce rayuwar su kaga ashe dole ita mace ma ta je ta nemo ko ta so dole ta je ta nemo saboda mijinta ba zai yarje mata ta rika kwana a gidansa ba ta biyan kudin haya ba zai yarje mata ya rika kawo abinci tana ci ba ta kawo nata contribution dole sai tana kana ta abin nan din kaga ashe in sun ce wa mata ku fita ku nema su akwai dalili amma mu anan ba haka bane to karya wannan kawama din daga hannun da tun daga wannan tsari da aka zo da shi nan ma tarbiya ta samu matsala uwa za ta fita nema an ce ita ma ta fita to ta fita bar yara waye zai kula da yaran tun suna kanana sun tashi irin abin nan na tausayawar uwa wannan hanan na umuma ba su same shi ba sai dai a kawo musu wata za ta rika kula da su kuma ba ƴaƴanta ba babu yadda za a hada wadda suka fito daga cikinta ita ta sha wahala da su wajen daukan ciki ta haife su da wacce ita zuwa kawai aka danka mata aiki ne aka bata albashi ake biyan ta ba ta kula da su kamar wannan ba wata san maganar wai ta dora su akan tarbiya ba don ba wannan aikin an kira ta dai kawai lokacin abincin su yayi ta zuwa musu ci lokacin baccin su yayi ta yi musu su sa musu kayan bacci su kwanta sun tashi za su je makaranta su yi musu wanka ita wannan ta sani amma batun ko ta ji wani yayi wata kalmar da bata dace ba ta kwabe shi ko ta ganshi yana kallon abinda bai dace ba ta hana shi ba wannan aikin aka dauke ta ba kuma ba ta gabanta wasu ma da zaka dauke su ba tarbiyyar gare su gare su ba wannan faqir shay ila yawmi to wannan shi ma ya zo samu tangarda cikin al'umma wanda dole ne in ana son a yi gyara shi ma wannan dole a gyara shi mace ta koma mahallinta na asali ta san cewa ita uwa ce akwai nauyin tarbiyya da ubangiji subhanahu wataala ya dora a kanta kamar yadda yake akan namiji nata kuma ka san yana da girma saboda me saboda ita ke tare da yara tun yaro yana karami yana jariri ita ke rike da shi ita zai fara sani kafin ya fara sanin uban sai ya san mahaifiyarsa saboda ka nonon ta zai sha saboda komai nashi yana hade da nata saboda ka har ya zo ya fara zama ya fara rarrafe ya fara tafiya don yana ita sani sai daga baya ya fara wayo ma zai san wane ne mahaifinsa haka ka san da take da shi na ta zauna da yaro ta kula da yaro ta tarbiyyanci yaro yafi na uba na uba an dora masa nauyi ya fita je nemo saboda ka shi ba zaune yake a gida ba dabi'a dole fidda shi zuwa nema in yaje ya tafi nema din nan ba zai iya biya rai tafi da su ba don haka uwa za ta yi wannan to in aka zo aka kore ta daga wannan aikin aka bata aikin namiji to shikenan wannan gurbin ko ba mu iya cike mata shi to dole a mayar da mace ta zama wannan gurbin ta ciki in dai tana son ƴaƴanta su taso da tarbiyyar da ya kamata su taso amma ka ga yara yau da iyaye iyayensu na nan da rai amma ga rama rayu da su rin marayu suna iya fadawa kyakkyawan hannu su samu kyakkyawar tarbiyya waɗannan ga su iyayensu na da rai amma hum aitam marayu ne don ba uba yana can harkarsa uwa tana can harkarta yana kasuwa tana office ko tana kasuwa yana office saboda haka dole a yi wannan sannan iyaye su fahimci cewa Allah subhanahu wataala ya dora alhakin wato bawa ƴaƴansu kariya daga dukkan abin da zai jefa su cikin fushin Allah duba tun daga shekara 7 annabi sallallahu alaihi wasallam yace muru auladakum bis salati li 7 yace wadribuhum alaiha li 20 wa farriqu bainahum fil madaji Allah yace ku umarci ƴaƴanku da sallah rukucin da shekara 7 in sun kai goma ba su yi ba ku rike su akan sallah, sannan ku raba tsakanin su wajen kwanciya suka kai shekara goma. Menene nan musulunci sa saboda a fara tarbiyyar daga tushe, ita ce tun yana danyi ake tankwara shi, in ya riga ya bu fara karfi ya fara bushewa ka tsaya ka tankwara sai kari, tun daga farko yaro ya fara sabawa da masallaci shine zai taso ka ganshi saurayi amma zuciyarsa na ta'allake da masallaci, wanda wannan wani abu ne na wato wani babban abin sha'awa ne, kuma mai babban abu ne a gurin Allah. Yaro ya hadisi yana cewa ajiba ajiba rabbuna da shabin nasha'a walaysa bihi sabwa. Allah ya wato matashin da zai tashi girma ba tare da an same shi ya wani bandare ba, Allah yana wato yana bawa Allah kai, yana bawa Allah sha'awa. Shi yasa cikin mutane guda bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sa su a cikin inuwar arshin salana da babu inuwa sai tashi, yace da washabun nasha'a wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid, da saurayin da ya tashi zuciyarsa kullun tana masallaci, wanda yana nuna maka kyakkyawar tarbiyya da ya samu tun daga farko daga iyayensa. Muru auladakum bis salati li sab'in, dinnan ya sami zai zama ubansa yana umartarsa da sallah. A nan hadisin yana da cewa sai sun kai bakwai za a fara umarni, don umarni ya sha bamban da kwadaitarwa da jan hankali. Yaro in bai kai bakwai ba za ka iya zo mu tafi masallaci ka kama hannunsa, kana son ka je masallaci zo mu tafi, amma idan ya kai bakwai to umarni ne kai tashi ka tafi masallaci, kai tashi alwala ka tafi masallaci. Idan suka kai goma ba su suna wasa da abin to za ka kai musu duka haka yadda dai zai fahimci da gaske ne abin nan ba wasa ba. To sallah kamar yadda aka sani Allah subhanahu wataala ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sallah kullun tana ba mutum kariya daga abin da yake mummuna ko abin da yake munkari. Wannan sallah da za su taso a kanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ita kanta wani abu ne da yake tsaftace zuciyar bawa, zuciyar bawa, don dukkan mutumin da yake cikin wani hali na saban Allah yi kokari ka hada shi da sallah, hada shi da masallaci, ya rika zuwa sallah ko yaushe, in ya ji kiran sallah ya je ayi sallah da shi, shiga samu sahun gaba ya samu kabbara harama ayi sallah da shi, to insha Allah ba shi ma sai kaga wannan mummunan halin ya rabu da shi. An gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin sunan Nisa'i wani yana sata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sallah, aka ce satanhahu salatu, sallah sa za ta hana shi. Haka sallah ba karamin gyara zuciya take ba, na'am dole ta gyara zuciya, saboda me? Saboda alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa, babu sanda za ka samu alaka ta kuddu da Allah kamar in kana cikin sallah. Ya samu aiki sallallahu alaihi wasallam yake son yake daukan taraha ce hutu ne, arihna bis salati ya bilal, ce idan ku al'amari idza hazabahu al'amr fazi'a ila salah, musan da al'amari ya taso masa ya tirnike masa sai ya shiga sallah. Sauraka mai sallah yunaji rabbahu, ganawa yake da ubangijinsa, a wannan lokacin zuciya tana samun tsarkaka. To yaro ya fara samun tsaftar zuciya tun yana karami, yana waɗannan yan shekaru bakwai zuwa goma, ya tashi cikin wannan dabi'a. Wannan ɗabi'a a yanzu za mu ga cewa ta yi ƙaranci a cikinmu, ba mu ɗauke ta da komai, wanda kuma asasi ne wato ginshiki ne mai ƙarfi na gina tarbiyyar yaro, tashi da sanin girman Allah da sanin girman waɗanda suke masu girma, domin sanin girman masu girma yana da alaƙa da sanin girman Allah. Yayin da mutum ya san girman Allah to zai san girman umarnin Allah, yayin da ya fahimci girman umarnin Allah to umarnin Allah ya kunshi ya girmama iyayensa, ya girmama na gaba da shi, ya girmama duk wanda ya girme shi, ya kunshi tarbiyya ta Ubangiji subhanahu wataala da yayi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, Ubangiji ya umarni a kyautata wa iyaye gurare daban-daban cikin Alkur'ani. Yayin da bawa ya tashi da sanin yaro ya tashi da sanin girman Allah, to babu shakka zai girmama umarnin Allah, daga ciki akwai girmama iyaye, akwai sanin haƙoƙin iyaye, zai taso mai tausaya wa iyayensa. Qur'ani cike yake da nuna falalar iyaye da matsayinsu da girmansu, sawa'un suna kan addinin da kake kuma ba sa kan addinin da kake, musulunci bai bambance ba wajen girmamawa da kula da tausayawa ga iyaye tsakanin wanda suke kan addinin ka da wanda ba su kan addinin. Babu wani addinin da yayiwa da yayiwa da umarni da ya bi iyayensa ya girmama su ya kyautata musu kamar addinin musulunci. To kaga ashe idan aka sashi sayar da yaro bisa ganin girman Allah subhanahu wataala da ganin girman umarninsa, to wannan shi zai bayu zuwa ga sanin girman iyaye da girmama iyaye da kula da haƙƙin iyaye, domin ya tabbata cewa Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan umarni, ya yi wannan umarni saboda maslahar da take tare da shi shi kansa. Domin me yayin da zai kiyaye haƙƙin iyayensa, to shi ma Allah subhanahu wataala zai samar masa da ƴaƴan da za su haƙƙin haƙƙinsa. Aljaza'u min jinsil amal, hal jaza'u al-ihsanu illa al-ihsan. Babu wani sakamako da ihsani yake da shi sai ihsani kamar sa. Saboda yayin da zai ga wannan zai tabbata cewa shi ma maslaharsa ce ga haka. Idan ya yi wa iyayensa, to shi ma Allah zai samo masa da ƴaƴa za su tausaya masa, da za su so shi, da wato tsaya masa lokacin da yake buƙatar wannan za su tsaya masa. To wannan shi ma ginshikin ya samu matsala. Allah subhanahu wataala shi ya umarci iyaye da su tsare kawunansu, su tsare ƴaƴansu daga wuta. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta. Mu duba wannan aya, Ubangiji subhanahu wataala ya kirawo mu'minai ne, ya kira su da sunan imani, wanda yake nuna maka cewa bin wannan umarni nashi yana daga cikin imani. Wato in ku mu'minai ne, to ga wani abu wanda mai imani ne yake yin sa, ku kiyaye kawunan ku, kiyaye ƴaƴanku daga wuta. Ma'ana duk sanda za ku yi haka, to alama ce ta kamalar imanin ku, imanin ku ya samu cika. Saboda haka tun daga nan bawa zai bada hankalinsa akan umarnin da za a yi masa, ya fahimci cewa wani umarni ne yana daga alaka da imaninsa. Sannan abu na biyu, Allah subhanahu wataala sai ya haɗa tsirar da kai da kuma tsirar da iyali ga guri guda, don ya nuna maka cewa iyaye ba za su samu kuɓuta gaban Allah ba matuƙar dai suka bari ƴaƴansu suka fada cikin wani hali na saban Allah, suna ji suna gani ba tare da sun yi wani abu. Na'am, kasancewar uba mutumin kirki ba shi yake nuna lalle ɗansa ya zama na kirki ba. An samu cikin ƴaƴan annabawa ma an samu wanda ya fankare annabi Nuhu, da Allah subhanahu wataala ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. Daga dan annabi Nuhu alayhi salam ga irin yadda ya kasance. To wannan ba yana nuna mana cewa ba lalle ne ba a ce duk sanda uba ya zama kwarai a samu duk ƴaƴansa sun zan haka. To amma dai akwai mas'uliya, akwai wani abu da Allah subhanahu wataala yake dorawa bawa na dole ne yayi. Idan ya kiyayi, to Ubangiji subhanahu wataala zai tambaye shi. In ya sauke nauyin da yake kansa, to Ubangiji subhanahu wataala ba zai kama shi da abin da baya cikin ikon sa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Daga ciki ya ce uba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi akan abin da yake kiwo. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala sai ya hada wato mutum ya tsare kansa, ya tsare iyalansa, sai ya hada shi guri guda, da ya nuna cewa ba za ka tsare kanka daga shiga wuta ba sai ka yi wancan abu. Matukar dai ba za ka tsare ƴaƴanka ba ta hanyar ba su kyakkyawar tarbiya, to ba za ka kai ma ba za ka tsira ba. To kaga wannan gargadi ne da tsoratarwa mai tsanani, wanda da a ce mu'minai musulmi da a ce suna karanta alkur'ani kuma suna aiki da shi, to babu shakka su za su kowa kula da wannan. Kula wannan gaba ita kanta a yanzu kusan ta yi rauni. Za ka ga cewa iyaye ba su damu su karantar da iyalansu ba abinda za su kuɓutar da kansu daga wuta daga fushin Allah. Abinda zai koyar zai kuɓutar da ɗanka daga wuta da fushin Allah ba wai kawai ka koya masa yadda zai sana'a ba. A yanzu abinda iyaye suka fi damuwa da shi shine ƴaƴansu su samu abinda in sun girma za su yi na sana'a. Saboda haka za a koya musu ilimin boko, saboda ilimin boko ilimin sana'a ne. Saboda haka in ya girma zai samu sana'a ne. Saboda haka ya karanta likitanci zai zama likita, ya karanta engineering zai zama engineer, ya karanta lawyer zai zama lawyer. Saboda haka zai fito yana da sana'a. Wannan shine kawai abin da ya dame su. To wannan ba da shine mutum yake tsare kansa daga wuta ba. Tsare kai daga wuta ba zai yiwu ba sai ka sanar da mutum ka sanar danka haƙoƙin Allah subhanahu wataala da yake kansa, ka sanar da shi waye Allah, ka sanar da shi waye annabinsa, waye meye addinin sa, meye musulunci. Sanin waɗannan abubuwa da riko da su da aiki da su shine ginshikin tsira a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Duk wani abu da zaka je wa Allah da shi, baka je da wannan ba, to ba zai maka amfani ba. Wala yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Rana da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da kwanciyar zuciya da lafiyayyar zuciya. Lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da ta kubuta daga shirka, ta kubuta daga munafici, ta kubuta daga saban Allah subhanahu wataala. To mu yanzu wannan gabar ko anfusakum wa ahlikum nara ba ma fahimtar ta da cewa tana nufin mu nuna wa ƴaƴanmu waye Allah, mu nuna masa girman Allah, mu sanar da shi Allah. Sauraka sai kaga uba bai damu a ce ƴaƴansa sun yi karatun addini ba, yana ga kamar ma za a bata masa lokaci sai su samu rauni a karatunsa na boko, ko a ce koyi kai su a koya musu karatun Qur'ani, su haddace Qur'ani ko su haddace wani abu na Qur'ani, su karanta sunna, su sanya za su yi ibada daga tsariki zuwa sallah da sauran abubuwan da duk wanda baya gabansa. Saboda kashi tunaninsa kawai su je makaranta mai tsada, shi yasa za ka ga wani lokaci ma ya ɗauke su ya jefa su a makarantu wanda ba musulmi ba, wanda tsarin makarantun duk gaba ɗaya an gina shi akan tarbiyya da ba ta musulunci ba. Shi ba abin da yake so kawai ya samu ilimi, wato mai quality, qualitative education. An ce in ka kai ɗanka nan da wuri zai koyi turanci, to shi kenan wannan ita ce buƙatarsa, koyi turanci. Sannan daga baya yaron da zai zama masa alaƙaƙai, kuma sai kaga shi ne yake ta ƙoƙarin ya zai yi yaron nan gashi yanzu yadda ya zama. To duk wani abu ne da ya kamata mu lura da shi. Taɓarɓarewar al'umma ta yi tasiri cikin taɓarɓarewar tarbiyya, tunda tarbiyya ba wai kawai ta taƙaita akan gida ba ne, ba ta taƙaita akan iyaye ba, miji da mata, ko uba da uwa ba su kaɗai ne ke ba da tarbiyya ba. Ita kan tabi'a, wato mahallin da mutum yake rayuwa a cikinsa, yana da tasiri wajen yayi wa mutum jagoranci zuwa ga abin da ya dace. In ya zama guri ne mai kyau wanda ake da kula da tarbiyya a cikin wannan mahalli, to zai taimaka wa iyaye wajen tsikar da ƴaƴansu. Amma in ya zama lalatacce, to wannan shi kansa wata babbar matsala ce wanda a yanzu muke fama da ita. Gwamnatocinmu suna kokawa da lalacewar tarbiyya. In aka ce su agunsu lalacewar tarbiyya, abinda ya shafi kawai shaye-shaye da daba da kashe-kashe da sauransu, wannan kuma abinda ya dabbas yana daga cikin lalacewar tarbiyya. Amma mu a gurinmu musulmi, wannan wani ɓangare ne, ko kuma ma wannan asar ne, wani abu ne da yana abubuwan da suka haifar da shi su ne muke so a gyara. Gwamnatocinmu suna kuka da wannan. Za ka samu ‘yan shaye-shaye sun yi yawa, za ka samu irin faɗe ya yi yawa, za ka samu harkar sace-sace ta yi yawa, harkar kashe-kashe ta yi yawa, harkar daba, harkar kidnapping, harkar waye, harkoki da yawa waɗanda za su ke dagwalgwala al'umma sun yi yawa. Gwamnatoci kuma suna kuka da wannan. To wannan dole ne ya zama abin kuka, domin alama ce ta cewa al'umma tana cikin hatsari. Dukkan al'ummominmu yau in ka duba za ka samu wato adadi ko abin lissafi na lissafin alƙalami na adadin matasa ya fi yawa. Za ka samu cewa cikin al'umma 60 ko sama da 60 cikin 100 za ka samu matasa ne. To matasan nan kuma su ne za su zo su zama wani abu nan gaba, al'umma nan za ta da a hannunsu. To yadda suke, in ka kula ka same su cewa a mafiya yawancinsu ko an samu kaso mai yawa daga cikinsu a kan hanya mai kyau, to wannan shi yake nuna cewa nan gaba za a samu shugabanci mai kyau, za a samu jagoranci mai kyau, za a samu siyasa mai kyau da gudanar da al'umma. Wa in ka dube su ka ga cewa taɓarɓarewa ce take ta ƙaruwa a ciki, to wannan naziru so ne, ya nuna maka cewa nan gaba al'amarin fa zai yi muni matuƙa da gaske. Saboda tsare ku na farko da na biyu duk za su tafi, saboda na uku ɗin nan su ne za su zo su zama komai kuma cikin al'umma. To amma kuma yanzu ga yadda lamarinsu yake, wannan shi yake tada wa hukumomi da gwamnatoci na duniya tashin hankali, a ce to ya za a zo a yi ta tarurruka ai ta rubuce rubuce ai ta fidda kuduri iri iri akan ya za a samar da tarbiya mai kyau. Mu abinda muke cewa a in dai gwamnatocin mu suna da gaskiya, suna da gaske suke suna son su samar da kyakkyawar tarbiya, to dole su karfafi ilimin addini a cikin makarantu. Dole ne ilimin addini shi zai hada ka da mahaliccinka, wanda zaka ji tsoron sa ba tsoron wani ba, saboda kana ganin ko ina ka je kana da yakinin cewa yana ganin ka, kuma kana da yakinin cewa yayi wani tanadi na ni'imtarwa ko na azabtarwa yayin da ka kaucewa hanya. Sama mutum wannan a cikin zuciyarsa tun yana yaro ya girma da wannan, shi zai sa a samu tsafta a cikin dukkan al'amari. Amma in ba su yi wannan ba, suka mai da karantarwa ta addini baya, ko ma suka rika yakatta kokarin cewa su soke abubuwan addini ya zo da shi ko su raunana shi, to fa za su yi ta haifar da matsaloli a cikin al'umma. Domin me? Domin za a samar da wani generation wasu tsare ku ne waɗanda ba su san Allah ba, ba su tsoron, wanda duk ba zai ji tsoron Allah ba, to ba kuma wanda zai ji tsoron Allah. Saboda haka komai ma zai iya faruwa. To in suna son tarbiyya ta kyau, su dawo su sakar kowane addini yana da kiyam, ba wai musulunci kadai ba, hatta addinan da ba musulunci ba akwai abubuwa na kyawawan halaye, kyawawan dabi'u da yake cikin da shi. In za a bar su, za su yi tasiri a cikin zukatan mabiya wannan addinan. Amma yayin da ka zo ka yake su, kai kokarin karyata ma abubuwan, ka ce ma ba Allah, kai kokarin tosa wannan, to fa al'umma ce kake kara jifa cikin bala'i, cikin halaka. To dole ne a samu kyakkyawan environment tun daga makaranta har zuwa unguwa da yaro yake rayuwa a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana lokacin da mutumin da ya kashe rai 99 ya nemi wanda ya fi kowa ilimi don ya masa fatawa akan wannan aika-aika da ya yi, zai iya tuba ko ba zai tuba ba. Aka nuna masa wani mutum, ya je ya tambaye shi, ashe wannan mutum kawai bautar Allah yake yi amma ba bisa ilimi da zahiri ce, ya tambaye shi. Wannan mutum ya ce ai ba magana tuba, kawai ka halaka ka halaka. Mutumin ne ya ga to in haka ne me zai sa ya tsaya da lissafinsa bai cika ba, ya kara shi da shi ya cika 100 tsal cikakkiya. Amma abin yana damunsa, damir ɗinsa, zuciyarsa tana ƙara damunsa, ta ƙara sakura masa lalle ya nemi mafita daga wannan matsalar da yake ciki. Lalle abin da yake ba daidai ba ne, saboda ka yi ƙara da ya tambaya, sai ya yi dace aka nuna masa malami, ya je ya tambaye shi ya ce ba wai zai iya shiga tsakaninka da tuba, kana da tuba. Amma daga cikin sharuɗin da ya kaya masa ya ce kamar wannan ƙasa da ka tafi wacce ƙasa can ka shiga cikin waɗanda suke bautar Allah, ka bauta wa Allah a can. Saboda me? Saboda ya raba shi da wannan bi'ar da har ta ba shi dama ya kashe rai ɗaya har 99 har 100, kuma yana yawansa lafiya lafiya. Kaga alama ce take nuna cewa wannan mahalli da yake rayuwa a cikinsa babu kyakkyawar tarbiyya. Dai mutum zai kashe rai ɗaya har ya kashe 99 har ya kai ga kashe 100, amma ya sake yana tafiyarsa, to wannan guri ba gurin da zai tuba ba ne, kuma tubansa ya ɗore ya ƙarke. Zai iya cewa ya tuba, wanda suka san shi su riƙa tsokanarsa ko su gaya masa wata baƙar magana, wannan abin ya dawo masa ya kuma kisa. Ko kuma ya ce ya tuba, amma waɗanda suka yi sanadiyar shigar shi cikin wannan abubuwa su ne mayagun abokai da ya haɗu da su, su kuma jawo shi su shigo da shi cikin wannan abu, ƙarshe ya kuma komawa ruwa. Annabi ya ce ya sake guri, saboda haka shi kanta bid'a tana da tasiri wajen samar da tarbiya. Ba za a yi tarbiya ta samu gindin zama ba, ko da iyaye sun iya bakin ƙoƙarinsu, matukar ɗansu zai fita unguwa ya haɗu da yaran banza, ya haɗu da ya ga abubuwan da ba su dace ba, ko ya je makaranta, a makaranta a haɗa shi da malaman da ba su da tarbiya, a koya masa abin da ba zai taimaki tarbiyarsa ba, to fa zai zama ana gini ne, wasu na rushewa kuma ta fi komai sauki akan gini. Yana da wahala, za ka yi wata guda, shekara guda kana gini, amma a cikin 'yan awanni za a iya rusa wannan ginin. Saboda haka dole waɗannan abubuwa, sai idan mun tsaya mun kalle su a nitse, mun sa ikhlasi a zuciyarmu, mun yi aiki don Allah, mun koma ga tsarin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa dan adam, to anan ne zamu samu kuta, anan ne zamu samu tsira, anan ne abinda muka yi niyya na ainihin gyara zai samu. Babu shakka wannan wani abu ne wanda yana buƙatar wato haɗin kan kowa, yana buƙatar haɗin kan iyaye, uwa da uba, ko musamman ma uwa na ita fi alaka da yara sama da uba, yana buƙatar haɗin kan su, yana buƙatar haɗin kan mai unguwa, limami na unguwa, manyan malamai a gari, yana buƙatar haɗin kan sarakunan gargajiya, yana buƙatar haɗin kan gwamnatoci, yana buƙatar haɗin kan makaranta, yana buƙatar haɗin kan kowa, sai an kowa sai ya ɗauki aikin da yake wuyansa ya yi, sannan abu ya kyautata. Amma idan ni zan ɗauki nawa, saura kuma su ɗaukan nasu, ko kuma a su a ba su ma lasisi gabofin watsa labaranmu, musamman talabijin da za a yi fito da shirye-shirye, ko a saka wasu shirye-shirye a ciki waɗanda za su ƙara gurɓata tarbiya, ko babu mai cewa kanzu, babu mai hanawa. Babu shakka ana gini ne, wasu na rushewa, wanda kuma wannan za a jima ana yi, ba a cimma haka, bai cimma ruwa ba. Allah ya mana ganda katar.
Allah ya mana, Allah ya saka alkhairi kusan wannan zalin ce, Allah ya saka alkhairi, saboda har wasu abubuwa malaka cikin zuciya da ban furta ba, malaka ya taɓo su. Subhanallah, Allah ya saka alkhairi. Tabbas yau cikin al'amarin tarbiya babu su sai Allah a ciki kwata kwata, na biyu wani sharri da masharrin da suka kawo, zan da za a kai amarya gidan miji wani bukukuwa, sai a ce sai ta je wajen tsohon samari wal iyazu billah, ba mamaki a cikin wannan daren tana iya ɗauko cikin wani, to ta ba wannan samun miji a cikin sa muke da wani mugun hadisi wanda ba kai rubabbe kamar da malaka ya faɗi, gurɓataccen hadisi ba kai ba, sai an ce maka to ai al'ada ce alatul baradi kashe sunnati, Allah ya kara rawi yace kashe sunnati ne, alatul baradi ni kashe sunnati, Allah ya ce kashe sunnati ne, wani yazo Allah to ai al'ada ce, Allah ma ai bai ki al'ada ba, kaza kaza. Abu na biyu zai ce ke zaki tsaya miji ya baki ci da sha, ai duk wanda ya riki miji uba to zai tashi baraya, musan da wannan bala'i ya shigo mana ba. Abu na ƙarshe da ba zai faɗa na bi'a mana cikin sa muke yau, ta kai an samu ƙungiyoyi su ne mai ɗaura alaƙa na ɗa na miji da mace daga bayan lisha har zuwa asubahi, in zai kashi jaka goma an yadda a bashi ya kira lamba free har asuba a banza wani iyazu billah, to nan kusa da mu baka minti uku bayan masallacin nan ta kai an kafa waje ta yadda za a ba yara, wai kuma ba baki mata matasa a ba su hanyar telefon da internet, inda za a je a biya misali kamar naira goma a awa ɗaya, to naira goma za su biya a wata ɗaya 24 hours, duk wani abin da yake haramun ne halali ne, wani iyazu billah abun cikin sa muke, to abun ban mamaki, abun ban al'ajabi. Ni ban kalubalantar waɗanda ba addinin musulmi ɗaya ba, to waɗanda suke musulmi malam ka shiga da wata tambaya, wallahi ina jira inda kwarai, inda aka fi kai ƴaƴa yau gidan ɗan mishan ne, inda za a je a ce ma yaro Allah ne ɗayan alloli uku, ba a yadda ya shiga aji sai ya gama lissafin Allah ne ɗayan alloli uku, sannan zai shiga aji, sannan za a fara karatu, kuma in ya zo jarrabawa sai ya yi, banda jiya shekarun ne an gama jarrabawa. Wani ya zula wannan mawdu yana da faɗin gaske, ba zan so na cinye shirin ba, da yake mai masu ‘yan uwa alƙawarin cewa suna iya bugowa su shigar da tsokacinsu a cikin sanannen lambar mu, cikin lambobi mu kasa ɗaya, ɗaya za ku iya bugowa 21, 31, 51, 59 ko 79, suna iya bugowa suna cikin halin ban saura mu. Wallahi ba su wani bala'i ba. Rotary Club, Lions Club, kasunan nan bayan masallaci Faransa sun kawo tsabar kuɗi miliyar biyar, wallahi da aka tafi aka tafi suka ci a sun zo don zango ne, ya aka yi hanyar zuma lamba haushe ko mai sallah sai sa dogon riga, suka akwai littafi da faransanci suka kawo bincike wai muna ganin to malamai daga Najeriya. Assalamu alaikum, wane ne kan layi? Alo, bismillah.
Alaku Allah da ku.
Lafiya lau, wane ne shiga da tambayar gidan Allah? Barka ka dai, kada ka ce jeban lokacin, bismillah. Sallama muna roƙon zama wajen masu sauraro, zaran ka yi kira ga sallama, shigar da tambayanka ko tsokacin ka don mu ci moriyar lokacin. Za mu karɓi mutum ɗaya zuwa biyu ko uku, Allah ya yarda. Yanzu har gasa ake yi, wai cewa mace ta je gidan miji kaza kaza, wai wannan ƙauyen ci ta waye ta gwaje shi ne, amma wani a ce mata wani sharar da bakara wani wannan ƙauyen ci wani yanzu da muna fama da wani. Sannan musulmai da ke abin da ke mamawa, musulmai da ke abin. Na ji haɗari ne, sauran ɗin gabi. Wai sai a ce, "No, ai Allah ba ku bilke ba ne, an zo ba za a ci duniya ba ne, ko Allah ci gara ci duniya ne." To, ‘yan goma yin ruwa cewa suke aye lawaje, Allah fa ya kawo mu duniya don mu ci duniya mu more. Eh, haka Allah ce, aye lawaje. Ai, muna fama da abu. Yanzu aka yi wani gasa na sauran da yanke mu. Assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Babansa. Alo, wane ne? Na zazen da wani na'ura abu na kare zama suna kasa yin labu.